Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Asubahin yau Laraba 7 ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanun labarai.
Liz Truss ta zama Prime Minister Britania a jiya Talata a hukumance wadda ta mai gurbin Boris Johnson da ya yi murabus a watan Yuli. Hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta faɗa jiya Talata cewa har yanzu tana cikin matuƙar damuwa game da lafiya da kuma yanayin tsaro a cibiyar makamashin nukiliya mafi girma a Turai. ‘Yan sandan Canada sun kewaye wani gida da bindigogi yayin da suke neman wanda ake zargi da daɓa wuƙa wa mutane a Canada.
To, kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa an hallaka 'yan bindiga sama da 20 a jihar Taraban Najeriya, kuma an ce wannan somuntaɓi ne.
A wannan an somuntaɓi ne, daga daji ta so ba za ta zo harkar kunta.
Sannan ƙwararru na cewa lallai kan Burtaniya ta samu sabon shugabanci. To amma za a gage wurin manufofin tsohon Prime Minister Johnson.
Waɗanda suka tayar da kayan baya kuma suka yi takarar wannan mukami su surishi suna su samu nasarar kakkaɓe mutanen Boris ba tunda ita Liz Truss tana cikin amintattunsa.
Kamar kowane asubahin ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sangina ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkanmu da asuba ga cikakkun labaran duniya. Liz Truss ta zama Prime Minister Britania a jiya Talata a hukumance wadda ta mai gurbin Boris Johnson wanda ya yi murabus a watan Yuli. A wata ganawar sirri da ta yi jiya Talata a Balmoral, Scotland, da sarauniyar Ingila Elizabeth, an buƙaci Truss ta kafa sabuwar gwamnati. Taron wanda na bin ƙa'ida ne kawai an yi shi ne a ƙasar Scotland, yayin da sarauniyar mai shekaru 96 ba za ta iya zuwa London ba saboda matsalolin lafiya. Truss ita ce Prime Minister ta 15 da sarauniya Elizabeth ta nada, kuma shugabar jam'iyyar Conservative ta 4 a cikin shekaru 7 kacal, wanda ke nuni da dadewar sarauniyar da kuma rudanin baya-bayan nan a siyasar Birtaniya. Ganawar Truss ta faru ne sa'o'i bayan Johnson ya tafi Scotland don ganawa da sarauniyar. Daga baya Truss ta koma London da yamma, ta bayyana abubuwan da gwamnatinta za ta sa a gaba a cikin wani jawabi ta talabijin a wajen gidan Prime Minister da ke lamba 10 a Downing Street. Hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta faɗa jiya Talata cewa har yanzu tana cikin matuƙar damuwa game da lafiya da kuma yanayin tsaro a cibiyar makamashin nukiliya mafi girma a Turai, cibiyar Zaporozhye da ke tsakiyar ƙazamin faɗa a tsakanin sojojin Ukraine da na Rasha a kudancin Ukraine. Halin da ake ciki a yanzu ba mai yiwuwa ba ne, kuma matakin da ya fi dacewa don tabbatar da tsaron cibiyoyin nukiliyar Ukraine da al'ummar ta shi ne a kawo ƙarshen wannan rikici a yanzu, in ji hukumar nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a wani sabon rahoto bayan shugaban hukumar ta IAEA Rafael Grossi da tawagar jami'an tsaro suka ziyarci wurin a makon da ya gabata, duk da cewa an kai hare-hare a kusa da tashar. Hukumar ta IAEA ta ce ta ga barna mai yawa a tashar amma bata dora laifin kan kowa ba. Rasha, wacce dakarinta ke kula da cibiyar tun a farkon mamayar da ta yi, da kuma Ukraine wadda injiniyoyinta ke aiki a tashar, kowanne na zargin juna da kai harin. 'Yan sandan Canada sun kewaye wani gida da bindigogi jiya Talata a wani wurin da aka ware ma 'yan asalin ƙasar, inda aka yi ta daɓa wa mutane wuƙa a ƙarshen mako. Hukumomi sun yi gargaɗin cewa sauran waɗanda ake zargin na iya kasancewa a yankin. 'Yan sanda sun aika da sanarwar gaggawa ta wayoyi suna neman mutane su fake, suna masu cewa mai yiwuwa an ga wanda ake zargin Miles Sanderson a gandun da aka ware na James Smith Cree First Nation. Wani wakilin kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ji mutane suna kururuwa da gudu sai ya ga 'yan sanda sun kewaye wani gida. 'Yan sandan sun killace hanyoyi da ke zuwa cikin yankin da aka ware din. Ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan, Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda mafarauta da ƙungiyoyin sintiri suka yi taron dangi ma 'yan bindiga a yankin Bali da Gasal na jihar Tarabar Najeriya, har suka yi ikirarin kashe 'yan ta'addar dajin sama da 20 baya ga tarwatsa wuraren ɓuyarsu. Muhammad Salisu Lado gare ka.
Su dai 'yan banga da suke da zama a yankin jihar Taraban sun koyi wannan gangami na haɗin gwiwa ne domin ganin sun kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro da ya addabi al'umman jihar. Shugaban da ya jagoranci ƙungiyar mafarautan wada ko suka yi nasarar kashe 'yan bindiga sama da 20 a yankin Bali da kuma Gasal ya koyi mini ƙarin bayani akan irin nasarori da suka yi tare da alƙawarin cewa ba za a ambaci sunansa ba.
Muna tracing wurare mun shiga wani bangaren da mun ji labari suna na aure mun ji towa wata sai mun nufa wani wuri kuma mana June nan da yana gefe ta su kyan da su zube da dik.
To ya gefe ku yan vigilante yaya akwai wanda aka ansa masa ran rayuka ne ko dai ko babu?
Yaro guda ɗaya ne wanda aka kashe shi.
Eh to amma kamar yan su yan bindiga ne kamar wanda kuka kashe sun kai kamar kimanin mutum nawa?
Yan bindiga dai kan aka kashe zai yi magana 20 da.
Malam Zakari Yalli da ke zama dan banga kuma mai kishin al'umman jihar sa ya koyi mini ƙarin haske akan yadda suke samun nasara a wannan gwabzawar. Ya ko tabbatar mun da cewa ba iya wannan yankin kare za su tsaya ba, nan gaba kadan za su sake zuwa wani yanki domin ganin kawo ƙarshen wannan matsalar.
Muna cikin halin lafiya, su kuma suna gudun su barkasa. Muna son ne mu zo za mu shiga balin ma amma ba yanzu ba ko sai jibi don ba za mu barkasan haka ta zanna a ce wai mun gama bane. A wannan an so mu katse ne duka daji an so ba za ka zo har kan kunta shine gaskiyar magana.
To yanzu yaya an da fara samun zaman lafiya wuri ko dai har yanzu dai abun nan
tunda muka so ma fim baki na fim babu ko sata har yanzu buri mu kenan mudanan garo ko mun kira su zuwa ga dawowa wannan gari daga garwa zuwa baba juri zuwa anema zuwa funawo zuwa bala baba duk sun dawo yanzu haka wai su zuwa dawowa yanzu haka.
To ko ma ta yaya al'umma mazauna yankin Gasal suka ji da yadda 'yan banga suka haɗin gwiwa domin ganin an kawo ƙarshen wannan matsalar kuma suna ci gaba da samun nasara akan masu tada ƙaya bayan wani matashi wanda ke da zama a wannan yankin ya koyi min bayani akan yadda suke jin daɗin akuwar lamarin har ma ya min ƙarin haske akan yadda suke fama a wannan yankin a can baya.
Kwanakin bayan na kaga barayi sun zo sun addabe mu na sun kori kauyukan mu na gaba ɗaya to kaga garwan ma sun taba a nema sun kora yola kare je gagara daɗin kuwa gaba gidan ko an kori mutane a guri.
To amma yanzu wani hali yadda cike yanzu tun da 'yan banga sun shiga
ne. Yanzu kan 'yan banga sun sake haɗuwa da na mutum biyu da na ina ne ina yanzu hari yanzu sun koma yanzu kuma sun koma guri yanzu haka na suna na can. Eh suna cikin gari sun je baba joli an taimake su ma ina ga da mota ma abin nan na abinci ma hiris guda aka tura musu baba joli.
To ko mahukuntan jihar Taraban suna da masaniya akan irin kokari da kungiyar mafarautan jihar suka yi domin ganin an kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro da ya adabi yankin Bali da Gasol. Tambayar kenan da na yi wa Honorable Abdulsalam Gambo Mubarak wadda ke zama ɗan majalisa mai wakiltar Bali da Gasol a majalisar wakilai na tarayyar Najeriya wadda ya ce.
Lallai Salisu na da masaniya kuma na ɗaya daga cikin wa'anda suka ba da gudumawa da kuma goyon bayan haka saboda mun yi ƙoƙari mu ga an daƙile wannan abun da jami'an tsaro amma akwai wa'ansu 'yan cune wato informa su suka wahal da wannan operation din. Wannan mataki da aka ɗauka na 'yan banga da kuma maharba da suka shiga wannan yankuna suka tarwatsa wannan mutanen din aka kama na kamawa aka tarwatsa da za a tarwatsa su alhamdulillah.
A lokacin da nake kokari hada wannan rahoton na yi ta kokari domin jita bakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban amma dai haƙata ba da cimma ruwa ba. Na kira mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar ya ce min dai sai ya nitsa bincike akan akuwar lamarin inda mai sauraro ba zai mance ba yankin Baba Juli da Jabjab da garin Joromanu da kuma Sarnjirde yanki ne wadda a kwanakin baya 'yan bindiga suka mai da su sansanin holewarsu. Lado Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
A gaida Muhammad Salisu Lado, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya.
ta faɗa a jiya talata cewa a tattaunawar da ta dade tana yi da manyan kasashen duniya don maido da yarjejeniyar nukiliyar da ta sukurkuce a shekarar 2015 tana mai dagewa kan warware matsalolin da suka shafi batutuwa guda hudu. Batutuwa hudun da kakakin gwamnatin kasar ya yi jawabi kansu sun shafi tabbacin da Amurka ta yi cewa za a samar da wata sabuwar yarjejeniya da sassauta takunkumin da aka kakaba mata da kuma sanya ido kan wuraren Iran din da Majalisar Dinkin Duniya ke yi. Kakakin Ali Bahadori Jahromi ya shaidawa manema labarai cewa kamar yadda shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi ya ce, mun bibi kuma za mu bi batutuwa hudu a tattaunawar. India da Bangladesh sun cimma matsaya kan raba ruwan kogi guda tare da yin alkawarin bunƙasa hulɗar kasuwanci a yayin da suka sake tabbatar da kulla alaƙa a jiya talata a ziyarar da Prime Minister Bangladesh Sheikh Hasina ta kai India. Da yake kiran Bangladesh da sunan babban abokin ci gabanmu da cinikayya a yankin, Prime Minister India Narendra Modi ya ce bangarorin biyu za su fara tattaunawa kan yarjejeniyar tattalin arziki mai inganci da faɗaɗa haɗin gwiwa a bangarori kamar fasahar yaɗa labarai, sararin samaniya da makamashin nukiliya. Gina dangantaka ta ƙud-da-ƙud da Bangladesh abu ne da aka ba shi fifiko a India, wacce ke ƙoƙarin daƙile hanyoyin da China ke yi a makwabtan ƙasashen kudancin Asiya kamar Nepal da Sri Lanka, tare da shirin samar da ababen more rayuwa da shirin Beijing na mamaye aikin hanyoyin yankin.
A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya, inda ƙwararru ke ci gaba da yin tsokaci game da naɗa Liz Truss a matsayin sabuwar Prime Minister Birtaniya. Na baya-bayan nan da ya yi fashin baki kan batun shine Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja, wanda a hirarsu da Nasiru Adamu Ilhikaya ya ce,
gaskiya in mutum ya kalli zaben ita Liz Truss a cikin rigimin da aka yi na cire Boris Johnson, waɗanda suka tayar da ƙayar baya kuma suka yi takarar wannan mukami su surishi suna basu samu nasarar kakkaɓe mutanen Boris ba, tunda ita Liz Truss tana cikin amintattunsa wanda bata yi wannan wato yankan bayan da suka yi masa ba. Kalubalen da take da shi har yanzu akwai gungun masu adawa da tsarin Boris Johnson wanda kuma zai iya ci gaba da yin tasiri a cikin mulkinta. To amma wannan a tsabar siyasance kenan. Amma a mulki na ƙasar Birtaniya yanzu muhimmin kalubale da take da shi na farko shine yanda tattalin arziki da yake taɓarɓarewa kuma mutane suna shiga cikin ƙangin kakanikaye musamman a tsarin tafiyar da arzikin yau da gobe, tsadar kayayyaki da kuma musamman tsadar kayan na energy, gas da kuma fetur da diesel da sauran abubuwan da suke samu. Shi gas yana da amfani sosai saboda musamman in hunturu ya zo kusan duk kasashen Turai da shi suke amfani, suna dumama gidajensu da ma'aikatansu har ma titunansu a wasu wurare saboda iya samun tafiyar da rayuwarsu. To yakin Ukraine ya sa Russia tana rufe hanyoyin da ake samun gas ana siya daga wurinta, ko a wannan satin ta sake datse shi. Wata matsalar kuma da ake gani za ta iya kawo wa ita Liz Truss kalubale tsarin da ta bi da kuma tafiyar da mukamin da ta rike na wato sakataren kasashen waje, kamar ministan kasashen waje ta karkashin Boris Johnson da shekarun da suka wuce, musamman tsarin da ta bi na dakile masu neman gudun hijira zuwa kasar Ingila da kuma wato yarjejeniya da ta yi da kasar Rwanda na tura wa'annan mutanen. Akwai da yawa a cikin kasar Ingila da suke ja da wannan tsari akan ya taka wannan tsarin na ƴancin ɗan adam. Yanzu tana prime minister, ko abin zai iya inganta ne ko kuma zai iya zama mata babban tarnaki a cikin tafiyar da harkokin mulki, za mu gani. A ƙarshe kuma tabbas akwai ministoci ko kuma sakatarori za su bar gwamnatin, ko kuma sun ma fara barin gwamnatin saboda rashin jituwarsu da tsarin da Boris Johnson ne tafiyar da mulkinsa, da kuma ita tana ciki dumu-dumu a ciki.
To a gaida El Hikaya, kada aminta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Gwamnan jihar Rivers Nelson Wike ya dage akan sai shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa Yoci Ayu ya sauka daga mukaminsa a saman sharaɗin sasanta rikicin cikin gida na jam'iyyar. Jama'a assalamu alaikum. Idan za a iya tunawa, tun bayan shan kaye da ya yi a zaɓen fidda gwani na shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP, gwamnan jihar Rivers da ke kudancin Najeriya Nelson Wike ya ja daga tare da furta kalamai daban-daban da ke nuna fushinsa kan faduwa zaɓen, wanda tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya lashe. Wannan lamari dai ya kawo babbar baraka a jam'iyyar ta PDP, wanda masu fashin baki kan lamuran siyasa ke ganin kan iya kawo wa jam'iyyar cikas a zaɓen ƙasar na shekara ta 2023 mai zuwa. Duk da yake wasu jigajigan jam'iyyar sun tsaya kan cewa babu wani dalili na lalashin Wike, tunda da wasu suka soma ɗaukar matakan ganin an sasanta wannan tankiya, inda a baya-bayan nan ma shi kansa ɗan takarar shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya ziyarci Wike a birnin London duk dai da yunkurin kashe wutar rikicin. To sai dai kuma daga cikin sharuɗan da Wike ya bayar na rungumar sulhu, hadda cewa lallai sai shugaban jam'iyyar Yoci Ayu ya tsaye da gemu kan alkawarin da ya dauka na cewa zai sauka daga mukaminsa idan aka tsaida dan takarar shugaban ƙasa daga yankin arewacin Najeriya. To ko me yasa gwamnati Wike ya dage kan wannan buƙatar? Yakubu Aliyu shine shugaban kwamitin amintattu na kungiyar ci gaban arewa a jihar Rivers, kuma mai magana da yawun gwamnati Wike.
Bayan an gama zaɓe, lokacin da shi mai girma ciyaman ya je gidan gwamnan Sokoto jagoran mu kenan Aminu Waziri Tambuwal, akwai kalma wanda shi ya yi wadda na tabbatar shi da kansa inda ya san kalmar za ta fita, to mai yiwa ba zai yi ta ba, da ya ce ma Aminu Waziri Tambuwal, "You are the hero of the convention."
To me matsalar wannan magana?
Yawa, ai shi uba ne na jam'iyya, kuma 'ya'yansa suke takara. Duk wanda ya takara a ƙarƙashin jam'iyyar nan ɗane a gurinsa, domin shi ne shugaban jam'iyyar. Kaga bayi da gwani, bayi da kuma wanda ba gwani ba, kowa gwaninsa ne. Janyewar da Aminu Waziri Tambuwal ya yi, kai ka sani ni na sani, ta yi wa gwamna Wike zafi. Kuma sai aka je gidan Aminu Waziri Tambuwal, sai shugaban jam'iyya na ƙasa da kansa yake girmama da kuma karrama wannan janyewar da shi gwamna Aminu Waziri Tambuwal ya yi. Ma'ana kenan indirectly kaman ya yi murnar ka da wancan ɗin. In baka manta ba, interview ɗin Wike tun da yake campaign ɗin shi da bakinsa ya ce baya san bias. To su suka sani ya suka yi liyoyin ɗin shi har ya amince. Shi mai girma ɗan takararmu wazirin Adamawa ya zo ya setin kwamiti na mutum 17. Cikin kwamiti ɗin nan an kaɗa ƙuri'a, ba a kaɗa ba, amma dai ra'ayin mutane 14 ya raja a kan cewa sun yi sympathizing da Wike saboda irin wahalar da yau jam'iyya, saboda kaza da kaza da kaza, su a nasu ra'ayin sun ga shi ya cancanta a ba Maronimate. mutum uku kuma sai ga bai cancanta ba. Karshen sai aka zo aka watsar da ra'ayin wayannan mutum 14 din, aka zo aka dauki ra'ayin mutum uku. To ko kai ne a matsayinka na dan jarida tsakaninka da Allah wannan abun zai maka zafi ko ba zai maka ba, domin abu ne wanda dama kai ka ce ba ka zo, aka zo kuma aka kodaita maka, sannan bayan ka kawo zuciyarka kana san abu, kuma aka zo aka yi maka juyin mulkin da babu mutunci babu girmamawa a ciki, zai maka zafi ko ba zai maka ba.
To sai dai kuma shugaban jam'iyyar ta PDP na ƙasa Yoci Ayu ya mai da martani kan buƙatar ta wuce.
Lokaci ne an zaɓe ni yanzu nan PDP shekaru guda hudu, yanzu ban kai shekaru ɗaya ba ma. Maganan zaɓe a ciki ko an zaɓe mutum daga Benue bai shafe position na chairman ba. Saboda haka da muka yada a yin zoni na position na party cewa ko wani ya ci zaben party bai shafe wanda zai ci executive ko national assembly ba. Saboda haka ni na ci zabe, duk yan Najeriya sun zabe ne, yanzu a cikin constitution ne muka yi wannan. So wannan bai wani abu ba, bai laifi ne na yi ba, ba wani laifi ne na yi. Ina gyara party ya zama yanzu ya zama daidai inda za mu shiga siyasa mu ci zabe. Saboda haka wannan haya-haya da ina yin duka wallahi bai damu ne ba, daidai ina san ina yin aiki, ban sata kuɗi ba, ban yi wani laifi ba, ina yin aiki na dole. Bari ga mutanen Najeriya da baki daya, lokacin da muna fara PDP wannan yara mai magansu ba, su yara ne ba su san abin da ya sa mu ka fara wannan party ba. Mun fara wannan party saboda mutum daya ne zai zama zaman party ba, duka mu hada kai, su Abubakar Yemi, su Adamu Ciro, masu jeriga na da Sule Lamido, mun cire mutum na gaskiya ne mu hada kai mu fara wannan party. Kuma wannan party bai party na kowa na mutum daya ba, bai za mu yada mutum daya zo lalace mun party ba.
To da alama kuma kalaman na shugaban jam'iyyar sun kara tunzura gwamna Wike, domin kuwa nan take mai da martani a wani taron kaddamar da aiki a jiharsa, inda yake cewa su din da shugaban ya kira yara su ne suka dora shi akan matsayin da yake a kai, duk kuwa da cewa da yawa ba su so hakan ba. Haka kuma cewar da ya yi su suka yi fafutukar kafa jam'iyyar, amma ai ya taɓa barinta ya koma wata jam'iyyar saɓanin su da ba su taɓa sauya sheka daga PDP ba.
But I said we are children. Yes, the children brought you to be chairman of the party. Are you say you founded this party, but you left the party. You left the party in 2007. You founded a company. You left the company.
Mashawarci na musamman kuma ga shugaban jam'iyyar na ƙasa Yusuf Dingyadi ya ce an jahilci kalaman shugaban ne sa'ad da yake bayani akan tsaye da ɗan takara.
Maganar cewar sanato iya ce a yi aji mukami idan an tsaye da ɗan takara ba ta da makama ba ta da tushe. Abin da ya ce shi ba zai yi gogayya yana shugabancin jam'iyya ɗan arewa na shugaban ƙasa ba. Ya ce muddin ɗan arewa ya tsaya takara ya ci zaɓe, to shi ba zai ci gaba jagorancin jam'iyyar PDP ba, domin babu haƙƙi babu adalci. Ya kawo dalilan shi lokacin da ake maganar canza shugabanci na Secondus, which is Secondus, inda lokacin akwai ɗan arewa, akwai Ibrahim Shema, akwai ɗan Kwambo, duk sun fito takarar shugabancin jam'iyyar PDP na kaza. Kuma duk ana wannan maganar cewar ga ɗan arewa har guda hudu, akwai Atiku Abubakar, akwai Bala Muhammad gwamnan Bauchi, akwai Atiku Abubakar wazirin Azama, akwai gwamnan Sokoto Aminu wazirin Tambuwal, akwai kuma wani wanda ya fito takara daga arewa daga Kano, amma aka yi saurin hana shi fitowa saboda abin da ake magana a lokacin ana kokarin ba kwankwaso magana domin ya fito takara. To maganar da ake magana ta Yoci Ayu ya faɗa, kuma da aka sake wannan magana a taron National Executive Council na jam'iyya, ya tashi ya ce su kawo mashi inda ya ba su a rubuce ko su kawo mashi a audio inda ya faɗi cewar zai aje mukami in an tsaye da ɗan takara. Abin da ya ce in ɗan takara ce mai amfanin ka aje mukamin amfanin shugabancin jam'iyya in baka ci zaɓe ba, don haka yace muddin firiji ta samu shugabancin Najeriya to zai da ma bukatar shugabancin jam'iyya. To abin da ya jawo wannan ba kamar tsayi da dan takarar mataimakin shugaban kasa ga aka kaima Atiku Abubakar sunayen yan takarar mataimakin shugaban kasa guda uku da aka kai da gwamnan Delta da gwamnan jihar Rivers da gwamnan Akwa Ibom su uku ne. Babu wani taro wanda ya kada kuri'a wanda ya aje mutum ɗaya cewa shi ya zaɓa. Duk wannan labari ne magana ce, sai suka ce wani ya samu kuri'a kaza, babu wata jawo kuri'a. Amma dai duka wannan abu ne wanda ya wuce yanzu an tsaye da ɗan takara mataimakin shugaban ƙasa. Ba abin da zai jawo shi domin hukumar INEC da kowa an ƙara wannan. Yanzu muhimmin abu da muke fuskanta shi ne reconciliation.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari. Jimbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
Sheka, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a takaice.
A takaice, Liz Truss ta zama Prime Minister Birtaniya jiya talata a hukumance, wadda ta maye gurbin Boris Johnson, wanda ya yi murabus a watan Yuli. A wata ganawar sirri da ta yi jiya talata a Balmoral, Scotland, da sarauniyar Ingila Elizabeth, an buƙaci Truss da ta kafa sabuwar gwamnati. Taron wanda na bin ka'ida ne kawai an yi shi ne a ƙasar Scotland, yayin da sarauniyar mai shekaru 96 ba za ta iya zuwa London ba saboda matsalolin lafiya. Truss ita ce Prime Minister ta 15 da sarauniya Elizabeth ta nada, kuma shugabar jam'iyyar Conservative ta 4 a cikin shekaru 7 kacal, wanda ke nuni da dadewar sarauniyar da kuma rudanin baya-bayan nan a siyasar Birtaniya. Ganawar Truss ta faru ne sa'o'i bayan Johnson ya tafi Scotland don ganawa da sarauniyar. Hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta faɗa a jiya talata cewa har yanzu tana cikin matuƙar damuwa game da lafiya da kuma yanayin tsaro a cibiyar makamashin nukiliya mafi girma a Turai, cibiyar Zaporozhye da ke tsakiyar ƙazamin faɗa a tsakanin sojojin Ukraine da na Rasha a kudancin Ukraine. Halin da ake ciki a yanzu ba mai yiwuwa ba ne, kuma matakin da ya fi dacewa don tabbatar da tsaron cibiyoyin nukiliyar Ukraine da al'ummar ta shi ne a kawo ƙarshen wannan rikici a yanzu, in ji hukumar nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a wani sabon rahoto bayan shugaban hukumar ta IAEA Rafael Grossi da tawagar jami'an tsaro suka ziyarci wurin a makon da ya gabata, duk da cewa an kai hare-hare a kusa da tashar.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato ƙarfe 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabar Isa wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Jumbu Hamza wanda shi kuma ya hada, sai kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.